wanda jinsa ya game dukkan sauti, babu wanda zai daga murya ya ambaci Allah face sai Allah ya ji kuma ya amsa wannan. Yana jin duk abin da bayi suke faɗa tare da sassafawa na harafinsu, shi yake biyan bukata ga bayinsa. Yana jin duk abin da suke faɗa, yana sanin halin da suke ciki. Ya tuffanta kansa da cewa qaribun ne mujib, yana kusa da bawa kuma yana amsa kiran bawa in ya kira shi. Ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala, shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya. Ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, shi ne mafificin wanda ya daga hannu ya addu'a ya roki Allah, sai rana mun ce Allah tabbata a gare shi. Da Allah ya tsarka ka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi wannan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa nan tashi alkiyama. Baya ga ƴan uwa musulmi, wasiyar da Allah ta'ala ya yi mana, kuma wanda ya wajaba mu yi wa juna, shi ne wasiya da takawa. Takawa shi ne tsoron Allah, shi ne bin abin da Allah ya horo, nesantar abin da Allah ya hani. Musamman muna cikin wata na takawa, wata Ramadan, mu yi guziri da ayyukan da za mu gamu da Allah da shi, ayyuka na alkhairi a ranar da za mu gamu da Allah bayan mutuwar mu da lokacin da za mu tsaya a gabansa tabaraka wa ta'ala a ranar alkiyama. Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa, ku yi guziri ya ku bayi, mafificin guziri shi ne takawa. Wannan zamani ne muke rayuwa a ciki, a wata na musara'atu fil khairat, gaggawa da rike cikin ayyukan alkhairi, wanda ya rabauta da rabo na da'a ga Allah a wannan wata, to ko shakka babu shi ne mai rabo. Wanda kuma wannan wata izo amma bai aikata abin da zai samu ƴanci ba daga wuta ya samu rabo a lahirarsa, to shi ne tababbe wanda ya hasa. ƴan uwa musulmi, mu sani addu'a tana cikin manya-manyan ibada, maɗaukakiyar daraja ga addu'a a cikin addinin musulunci abu ne sananne. Bal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wata ibada mafi karanci a wajen Allah kamar addu'a. Allah yana son bayi su roƙe shi, shi yasa ma yi ta kiran bayi, shi da kansa yake celantawa, ku roƙa zan babu bukatar ku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah yake faɗa yana shelanta mana. Allah ya ce ya ku bayi ku roƙe ni zan amsa mu. Kuma Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb, ya kai wannan manzo ka gaya wa bayina, in suka tambaye ni ni a wajen ka ce da su inni qareeb, ina kusa da su. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, duk wanda ya kira ni ina amsa kiransa. Saboda haka addu'a tana da girman sha'ani cikin ibadoji na addinin musulunci. Natsu shi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna matsayin addu'a da girman sha'aninta suna da yawa. Daga ciki akwai hadisin Nu'man dan Bashir, Allah ya kara masa yadda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada, addu'a ita ce ibada, kamar an kebance duk bautar a cikin addu'a. Addu'a huwa al-ibada, kai ka ce ba wata ibada sai addu'a, saboda ai kowane nau'in ibada yana da alaka da addu'a. Ne addu'a shine roƙon Allah, neman kusanci zuwa abin da yake wajen Allah. Me yasa ake bautawa Allah? Saboda a samu rahmar Allah, a samu gidan aljanna. Me yasa ake bauta Allah? Saboda a nemi kare kai daga faɗa cikin azabar Allah ta wuta. Duk wata ibada ta koma ta tattare a cikin addu'a, sai ce addu'a huwa al-ibada, kai ka ce babu wata addu'a, ibada fa ce addu'a ita ce komai, ita ce ibada. Sannan sai ma'aikin Allah ya karanta fadin Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku ya ku bayi. Kuma sai ya gargadi ma yake innal ladina yastakbiruna an ibadati, lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta ma, sai yadkhuluna jahannama dakhirin, lalle za ta shiga wutar jahannama suna wulakantar ta. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa shay'un akramu ala Allah ta'ala min addu'a, ba wata ibada, ba wani abin da yafi girma a wajen Allah fiye da addu'a. Kuma addu'a da fakewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ita ce ɗabi'a ta bayin Allah na gari, annabawan Allah da bayin Allah salihai kullum suna fakewa ne da Allah tabaraka wa ta'ala wajen neman bukatar su da kuma neman tsari ga Allah suke facewa kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani yace innahum kanu yusari'una fil khairati su waɗannan bayi da Allah ya ambata manzanni da annabawa sun kasance suna gaggawa wajen aikata aikin alkhairi wa yad'unana kuma suna kiran mu suna roƙon mu ragaban wa rahaban suna masu kwaɗayin abin da ke wajen mu na rahama suna masu tsoron abin da ke wajen mu na azaba wa kanu lana khashi'ina kuma suna khushu'i gare mu sai Allah ya bada labarin da yake kun annabawa a cikin alkur'ani kuma Allah yake amsa musu dan ya zama misali gare mu duk al'amari idan ya rintabe mu kuma ga Allah mu roki Allah in bukata ce mu koma Allah ya ce zai amsa in abin damuwa ne mu roke shi Allah ya ce zai yayi annabi nuh alayhi salam Allah ya ba mu labarin a cikin suratul anbiya yace wa nuhan ko tana annabi nuh iznada da ya kira ubangijinsa ya kira Allah min qablu a can baya yace ya ubangiji ga halin da nake ciki mutanen nan sun karyata shekara 950 yana kiransu zuwa ga tauhidi sun kiyarta fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa roƙonsa fanajjaynahu muka tseratar da shi wa ahlihi da iyalansa minal karbil azim daga bakin ciki ko damuwa mai girma ayyuba alayhi salam ya gama da cuta mai tsanani Allah ya jarrabe shi bayan wani lokaci ya roki Allah Allah ya ba mu labari wa ayyuba iznada annabi ayyub lokacin da ya daga hannu ya kira ubangiji yace anni masani yadu iznada rabbahu ya roki ubangijinsa anni masani yadu ya Allah cuta ta shafe ni wa anta aramur rahimina ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai Allah ka yaye fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa masa take kenan take yana kira aka amsa fastajabna lahu haka annabi ruhu fastajabna lahu ma'ana daga addu'ar sai amsa Allah ya amsa addu'ar annabi Ayyub alaihi salam yace fa kashafna ma bihi min dur muka yaye masa damuwar cutar nan Allah ya dauke ta kifta da ido ba iya wannan ba wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu abinda irsa na iyalai na dukiya na duk Allah ya ce muka maido masa wa mithluhum ma'ahu da kwatan kwacin wani rahmatan min indina mun yi haka saboda jin kan mu inji Allah ta'ala Allah mai jin kan bayinsa wa zikra lil abidina kuma tunatarwa ce ga masu bauta Allah ga ubangijin ku abinda yake fara annabi yunus alaihi salam ya shiga damuwa kwarai saboda jefa shi aka yi cikin teku ko cikin ruwa kifi ya haɗe shi Allah ya bada labari amma da yake annabin Allah ne yana kusa da Allah yana tuna Allah ya san Allah mai amsa kira ne wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdir alayhi ya bar garin da yake ba tare da Allah ya ce ka fita ba ya dauka ai ba abin da zai faru sai Allah ya jarrabe shi fanada jarraba shi ne aka jefa shi a ruwa kifi ya haɗe shi yana fadawa sai ya kira Allah fanada fi dhulumat a wannan hali na duhuwa cikin duhuwa duhuwar cikin ruwa duhuwar cikin kifi ya kira Allah ta'ala ya ce Allah ilaha illa anta ya Allah babu wani ubangiji na gaskiya sai kai kadai kai ne ubangijin bai subhanaka kuma sarki ya tabbata gare kai Allah inni kuntu minaz zalimin na zalunci kaina na ilaiti ya Allah ya Allah ka samar da ni daga wannan hali fastajabna lah sai Allah ya amsa masa yana kira sai ga amsa ta zo sai Allah ya yaye masa wa najjaynahu min al-gham muka tsamar da shi daga wannan damuwa da bakin ciki domin inda misali Allah ya kyale shi walaula an kana min al-musabbihin lallabita fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna kenan har ranar al-kiyama amma da ya kira Allah Allah sai ya amsa kira sai Allah yace wa kadhalika nunji al-mu'minin kamar haka ne dama bayan mu'mina in suka kira mu muke tsiratar da su muke amsa musu wa kadhalika nunji al-mu'minin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa cikin kunci mai yawa lokacin da yake kiran mutane zuwa ga dini lokacin da yake Makka sai da ya kai har ya hijira ya bar garin Makka bayan ya dawo Madina kafirai suka yi gungu suka biyo cewa sai sun ga bayan shi a yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a yakin Badar da aka ja daga ya daga hannu ya fuskanci al-Qibla yana roƙon Allah yana cewa Allahumma anzili ma wa atani ya Allah ka cika mu alƙawarin da kanka Allahumma atini ma wa atani ya Allah ka bani abin da kai mu alƙawari اللهم انك يا الله للي كي انتهلك هذه العصابه ودنا ان جماعه ان 300 ده دوريا ان سكا هلك من اهل الاسلام لا تعبد في الارض باون دي بوتا ما باين ده هكا تي wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai a wannan lokaci mutun 300 in aka ce an kashe shi kenan kuma an daina bauta Allah ya Allah ka ba mu mafita. Yayi ta addu'a har mayafin sa ya fadi ka fada sai na Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi mazai dan mayafin ya maida masa kafada ya rungo manzon Allah ya ce ya nabiyyi Allah ya kai annabin Allah kafaka munashadatuka rabb roƙon ubangijin ka magiya ta ita zai amsa maka fa innahu sayunjizu laka ma wa'ada alƙawli ne zai amsa ma addu'ar ka ya manzon Allah nan take Allah ya saukar da aya id tastaghithuna rabbakum kutuna yayin da kuke neman agaji a wajen ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku addu'a fastajaba lakum yace anni mumittukum bi alfin min almalaikati mudassir ga malaiku dubu an aiko su su kama ku dauki to saboda haka Allah yana amsa addu'a ga misalai nan Allah ya ba mu a cikin alqur'ani sannan addu'a wata ramadana ita kuma matsayin ta na daban ne saboda matsayin wannan lokacin da darajar zamani tana da daraja madaukakiya addu'a a cikin wata ramadan ba dan komai sai saboda wata ne mai albarka wata ne mai daraja ana gode kofin aljanna wannan wata ana rufe kofin wuta Allah yana yanta bayi Allah yana yanta bayi a cikin wannan wata ne ake da daren da yake khairu min alfi sha ya fi watanni dubu daraja saboda haka matsayin addu'a a watan ramadana matsayi ne na daban yadda za mu gane shi ne yadda Allah ya saukar da wannan aya ta musamman da yake kiran bayi cewa yana kusa da su in sun roƙa zai amsa ta zo ne wannan aya tsakanin ayoyin azumi a cikin suratul al-baqara a cikin suratul al-baqara domin ita aya wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb idan bayi na suka tambaye ni kai cewa yaya nake game da su ce da su ina kusa da su uji guda wata da'i da da'ani ina amsa kiran mai kira in kiraye ni wannan aya ta zo ne tsakanin ayoyi na azumi shine fadin Allah sha'ur ramadan alladhi unzila fihi alquran da Allah yake bayanin matsayin watan ramadan da ya sauka ta alqurani a ciki sannan kuma sai ayat ta zo sai kuma bayan ta sai Allah ya ce wa hilal lakum laylatu siyam arfasu ila nisaikum an ala ta muku daren azumi ko iya kusanta iyalanku kaga ta zo a cikin tsakanin ayoyin azumi dan ya nuna maka addu'a a watan azumi tana da matsayi na daban lokaci ne na addu'a banda hadisai da suka zo daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna matsayin addu'a a watan ramadan ga hadisin Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatin mustajabat addu'a iri uku karbabbiya ce mustajabat mustajaba ce an ansa an karba wacce ce da'watu sa'i addu'a mai azumi karbabbiya ce inji annabi sallallahu alaihi wasallam wada'atu al-mazlum da addu'a wanda aka zalunta wada'atu al-musafir da addu'a matafi hadisin Abi Huraira wanda Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun ko salatatun la turaddu da'watu mutum uku ba a mayar da addu'a can mustajabat aka ce na aka ce ba a mayar da addu'a ba a juyar da ita as-sa'i hatta yusbi mai azumi har sai ya aje azumin الصائم حتى يفطر غايا شيني اجي ازمن يوشي yake fara azumi in albidi da yake to shikenan tun ma atimu siyama ila lai za a barci idan albidi ya yi yake kai za a fara azumi kenan sannan yaushe ake abin nan rana ta fadi to wannan yace hatta yufṭir ma'ana in kana da azumi a bakinka addu'ar karbabbiya ce har lokacin da zaka sharuwa banda kuma lokacin sharuwar ma ga hadisi shi ma ga hadisi wajen shan ruwa wannan hatta yuftir aka ce kenan kana da wata dama ta musamman tun fitowa alfajir din har faduwar rana damar ka ci ta mai addu'ar ka ba a juyar da ita in dai ka roka ka cika duk abin da ya kamata an amsa maka ka wal imam al-adil da shugaba adali wa da'watu al-mazlum da addu'ar da aka zalunta ga hadisin kuma Abdullahi da Amr da As da ma'aikin Allah yace as-sa'imu inda fitrihi li-sa'imi inda fitrihi da'watu la turad mai azumi in yazo shan ruwa yana da addu'a da ba a mayar da ita ko ina an gaya maka kawai addu'a karfafiya ce saboda haka wajibi ne akan mu hankalta mu rike waɗannan nasoshi na addu'a mai addu'a da gaske kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Salman ya ƙara ba mu wato lamuni cewa fa in ka fa yi addu'an nan Allah ya karba kaga a cikin alqur'ani ma ya faɗa ujibu da'wata da'i wa qala rabbukum ud'uni astajib an amsa hadisin Salman annabi ta asar yake cewa inna rabbakum hayyun karim, ubangijinku hayyun ya siffanta da kunya, karimun min karamci ne. Yastahi min abdihi, Allah ta'ala yana jin kunya irin wacce ta dace da shi ta'ala, min abdihi daga bawansa, an yarfa ilayhi yadai, ya daga hannu yake ya rabbi ya rabbi, Allah kadai yake nufi. Fa yarduhum sufra, kuma hannun ya dawo ba a bashi ba. Allah ba zai haka ba, domin mai karamci ne, in dai ka daga an baka. Aw qala qa'ibatin, ko ya dawo hannun ba komai a ciki, a'a an baka abin da kake bukata, dan ya kara lamunce maka cewa wannan ayoyin da aka ambata shi Allah yana karba addu'a. Tabbas addu'ar mai azumi, addu'ar wanda bawa mummuni ya roƙa, Allah yana amsa masa, musamman kuma idan ka kiyaye ladubban addu'a din. Domin ita addu'a akwai abin da ke kawo mata matsala, idan ka kauce wa wannan kuma ka kiyaye ladubba, to kuma sai ga Allah ya karba maka addu'a. Kai ka daga hannu kana roƙon Allah ka fuskanci alƙibla, ka sunkuyi da kanka kana mai nuna buƙatar ka zuwa ga Allah, ka roƙi Allah da sunayensa mafiya kyau, ka yi tawassuli, duk abin da ya dace na sharuɗin addu'a dinnan ka kiyaye, insha Allah ta'ala Allah ya amsa maka addu'a. In wani maqsudin wannan hudba tamu shine domin mu ji hankalin kanmu zuwa ga addu'a, musamman a yanzu, musamman damar da Allah ya bamu na wannan wata, Allah ya raya mu ya bamu iko, halin da kasar mu take ciki akwai makiya. Sun riga sun sa ajanda, sun yi tsari, kuma suna so tsarin nan in ma bai kai ga abin da suke so, su sai sun cicciɓa tsarin ya kai ga manufarsu. Makiya musulunci, zamanin da muke cikin yanzu muna ganin abin da ke faruwa a duniya na zalunci da nuna bin ƙarfi, dole sai dai ka bi abin da suke so wannan Yahudawa. Kuma sun sa tsari, watakila ba watakila ba, dama akwai rahoto kamar yadda za mu ji da suka tsara akan cewa Najeriya ce ta wargaje. To amma dai har yanzu bata wargaje ba, kuma alamun wargaje ba tun da lokacin ya kusa a sake dinsu, har yanzu tukuna kamar da saura. To bari su gaggauta wargajewarta, su ne abubuwan da suke faruwa a waɗannan lokuta shekarar bara, da kuma yanzu da muka shiga sabon shekara. Lallai abin mamaki ne a ce kana musulmi kana jin waɗannan labaran, ko baka damu ba? Dole ya dame ka in kana da zuciya, dole ka damu, dole ka yi addu'a da gaske kuma, saboda Allah ya tsare ka daga sharrin waɗannan masharanta a wannan adadi da muke wannan ƙasa wanda ake ƙiyastawa, amma ba gaske ba ne cewa mun fi miliyan 200, ai ba ƙarya ba ne, ai ba ta mun fi miliyan 200 ba sai an faɗa ba. Mun yi nisa adadinmu, Allah kaɗai ya san adadin 'yan Najeriya. Idan wannan ƙasar ta fashe, ina za a je? Babu inda za a je, babu inda za a je. Dole mu roƙi Allah ya zauna mana da ƙasar lafiya, duk abin da za a kai a kaje mu zauna a cikinta mu rayu a haka yadda muke. Yau muna 27 ga watan 2 na miladiya, kwana 2 bayan 24 ko kwana 3 aka samu rahoton cewa har dai gwamnatin Amerika tana kan bakarta na cewa lalle Najeriya sai ta bi bukatun Amerika, ko kuma lalle sai ta ɗau mataki a kanta. Kuma abin ban tausayi da ban mamaki shine, da ana magana ne akan wai ana abin nan tsangwamar Kiristoci, a yanzu abin ya wuce haka, kuma magana ta fito a wannan sabon rahoton. Duk wanda yake bibiyar labarai zai gani a jaridu daban-daban da irin yadda aka yi bayani. Wanda aka turo a matsayin su zo su yi bincike wannan 'yan majalisu mutum biyu makiya, 'yan Najeriya makiya musulmi, Really Mo da kuma Tom Cole, su biyu aka turo suka zo tawaga daga majalisa wai su bibiyi abin da yake faruwa na cin zarafin Kiristoci a Najeriya. Sun ba da rahotonsu, kuma rahoton ake bayani da abin da suka yi, wato ba da shawarwari a ciki. Abin ban tausayi, abin da zai sa ka zubar da hawaye, ko Kirista ne ya kamata wallahi ya shiga tekeyensa game da al'amarin da yake faruwa. Ka ji abin da suke faɗa, wai US Congress Nigeria, wai deadliest place to be a Christian, deadliest place, wai mafi halakar wuri da Kirista zai samu kansa a ciki. Ka ji wata magana mai tashin hankali, deadliest place, mafi halakar wuri, mafi wato hatsari ga Kirista a rayuwa a Najeriya. Ka ji wata magana. Haka ba aka yi tacin wai abin da suka bayar da rahoto, Nigeria the deadliest place to be a Christian, mafi hatsarin waje da zaka zama Kirista, kasar da zaka samu kanka Kirista mai matuƙar hatsari ce Nigeria. To a cikin rahoton jerin abin da aka bayar akwai abubuwa da yawa wanda aka faɗa a zahiri, akwai wanda kuma suke na bayan fage wanda su ba a faɗe su ba. amma an ji su ga wanda ya ji cikin abin da aka farfada na zahiri shi ne abin da suka bayar da shawarwari na cewa abu na farko lalle Najeriya a sa mata takunkumi lalle a sa mata takunkumi har sai ta amsa bukatar Amerika daga cikin bukatun da suka bayar a wannan karin shi ne a soke shari'ar musulunci da ake a wasu jihohi sannan duk wata doka da ake yi ta cewa cin zarafin addini blasphemy abin nan kenan a soke ta cewa wanda ya ci zarafin Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama a mu yankunan mu na musulmi cewa za a yi masa hukunci a soke wannan kowa ya faɗa abin da yake so ya abin da ya ga dama wannan yana cikin ka'idar abin da suke da bukata to kaga abin yana fara yana ƙara fitowa da dai ana magana ana tsangwamar kirista ana kashe kirista amma ba iya nan aka tsaya ba sai aka ƙara yin gaba abu na biyu shine an ce wai a Najeriya ana so a daina kaddamar da wannan hukunci na kuma sai ka yi mamaki shari'a mu da muke ƙasashen a musulunci a nan ƙasar ai mun san me ye shari'a ga ta nan ai ba a sai da giya a ƙasashen arewa ba a gidan abin nan wanda suke ba musulmi ba sa zama zaune a ƙasar me ka gani ma a wannan ɗin a daina du a ce an daina ambatan lafazin shari'a komai a daina sannan dokar cewa wanda ya zagi Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa hukunci a ƙasashen musulmi a yankunan musulmi a daina a soke wannan dokoki a Amerika iyaka kina a akwai kari menene kari ya ce Amerika a kori yan China daga Najeriya domin suna zuwa suna mining suna dibar albarkatun ƙasa an ba su zaci shi a kwace zaci shi su daina zuwa suna mining yan China wanda aka ba su dama suna dibar abubuwa tsakanin Najeriya da kamfanoni ko wani ne a soke wannan maganar abu a kori yan China daga Najeriya su daina dibar albarkatun ƙasa shikenan a akwai kari alaka ta kuke da Rasha ku yanke ku daina sayan makami a wajen Rasha har yanzu wannan yana cikin bukatun da suka bayyana yan Najeriya wannan muke so ku yi in kuna so mu kyale ku in ji Amerika wato in ka karanta da turanci ya fi fitowa da ma'anar yadda suke suka nuna abin nan domin suna cewa dauki measures that extend beyond religious violence to include concerns about Chinese illegal mine operation. Wai abin da China suke diba na albarkatu tsakanin gwamnatin Najeriya ai wai ba dai a hana su sai su kuma su zo su diba kayan arzikin kasar su Amerika nan fitta China sai su kuma su zo da yake sannan they warn da suna gargadin ku yan Najeriya that continued inaction risk emboldening terrorist actors waɗanda suke goyon bayan ta'addanci dole a ɗau mataki a kansu don me saboda wannan yana undermining US strategic interest in West Africa yana kawo wa US America matsala a cikin bukatunta a nan West Africa saboda haka a daina domin a biya bukatar America yana undermining strategic interest US interest in West Africa ba iyakarta kenan ba a section of the report calls for the removal of what it described as Fulani militias from confiscated productive farmlands Fulani da suke rayuwa a kasashen da na kristoci ne a fitar da su a kore su su ne kasar Benue da Plateau a fitar da su domin wai sun ce wai Fulanin wai sun kwace kasa a wajen yan kasa confiscated productive farmlands wai sun kwace kasa a wajen yan kasa saboda haka a kore su wai Fulani militias yan abin nan yan gora Fulani ko masu waje ke da makamin Fulani way so that our displaced communities can voluntarily return to their homes wanda suka bar wajen su dawo guraben su na so Fulani din mame wannan sai kai ka rika jin labarin wata almara ina kai wannan a wai ai ka san dama ajandar mutanen abin nan take Najeriya Plateau da Benue shine a fitar da duk musulmi daga wannan yanki zama su kristoci su kadai ne kuma Fulani dama duk mun san tarihi shekaru suna rayuwa a wannan yanki na Plateau da Benue take Najeriya tunda muke a yaji kuma akwai abin nan dautse a wajen a fitar su daga wajen jiwa in ji Amerika sannan ba iya nan ba beyond religious persecution the report raises the alarm about the growing footprints of Chinese mining suna ta maimaita Chinese mining a yan China suna diba arziki a kore su saboda Amerika ce ta ke da halaccin ta diba arziki a Najeriya na abin nan arzikin kasa the committee also urged Nigeria to reconsider its defense procurement kwamitin yana gargadin gwamnatin Najeriya yana gaya maka ku ji ga gwamnatin Najeriya ta lura da cewa makaman da suke shiwa a Rasha alakar ta da Rasha a bangaren tsaro a relationship with Moscow cewa ta daina arguing that wannan su America suna cewa that continued reliance on Russian military equipment risk undermining deeper US-Nigeria security cooperation. Saboda ai mu'amala da Russia zai kawo cikas wajen alakar Nigeria ta makarin abin nan tsaro da America. Saboda ka yanke alaka da Russia cikin bukatar America. Akwai abubuwa da yawa da wannan kawai dan abin nan bakin alƙalami ne. Abubuwa ne da yawa da so ake to ban sani ba. Kasa dai yanzu musulman Najeriya ba a sa kore su ba ne. Inda raba kasa aka ce a yi mamuma ce mu zauna a yankinmu na musulmi. Tun da musulman Najeriya mun yi imani shi sun kai kashi 60 a Najeriya mafi ƙanƙanta adadi. Suna ta wai 50 ne ko 55 ko 50-50 musulmi rabi su rabi wanda ba musulmi ba. Ƙarya ne musulmi sun fi rabi a Najeriya su ma sun sani. To amma dai in ma rabin ne a ba mu yankin mu zauna lafiya a kyalemu. Amma a kawo mana wani abin da za a ce sai an hana mu addini an hana mu ƴanci to wannan matsala ce kuma na bayyana cewa dama akwai rahoto na wata makaranta wacce a the Iyawa College da suka yi tun 2011 na cewa wani report suka rubuta game da Najeriya wasu gunguna masana America suka ce failed state 2030 cewa Najeriya za ta rushe a shekara ta 2030 kuma sun kawo dalilai a muqaddima a abstract farkon abinda suka ce this monograph describes how a failed state in 2030 may impact the United States and the global economy. Wai an rubuta bayanin ne saboda a yi bayanin in ƙasa ta rushe zai iya yin tasiri ga tattalin arzikin America. Impact zai iya tasiri ko kuma global economy tattalin arzikin duniya. It also identifies critical capabilities and technologies the US Air Force should have to respond to a failed state. Sannan sun yi ba da shawarwari idan aka samu matsala a irin ƙasar kamar a ce a ƙasar nan an samu matsala yaya za su iya shigowa. Wani irin technology za su yi amfani don su shigo Najeriya. To amma shigo ba su faɗi me za su yi a Najeriya ba. It also identifies critical capabilities and technologies the US Air Force should have to respond me za su iya yi to a failed state in aka samu matsala. Especially suka ce musamman one of the vital interests to the United States and one on the cusp of a civil war. Kasar da America tana da interest a kanta kuma wacce take gaba ta civil war. Rahoton 2011 suka yi wannan rahoton kuma wannan yana cikin mukaddimar da suka faɗa cewa sun yi nazari wani mataki za su ɗauka game da Najeriya in aka samu wai abin nan civil war ma'ana yakin cikin gida ko kuma yakin basar sun riga sun rubuta. To amma watakila ga 20 yanzu muna 26 ko ta ce sauran shekara huɗu kenan kaga kamar suna gaggauta abin bai zo ba a shekara huɗun nan 2030 suka ce suna expecting tunda lokacin har yanzu tukuna alamar bata zo ba to ya kamar su su zuzuta alamar to ko abin da yake faruwa kenan bari su shigo ma da wuri. Wannan rahoto ne wanda sun riga sun rubuta tun 2011. Wannan rahoton yana da damuwa kwarai da gaske ga musulmi cewa lalle musulmi yana cikin wani haɗarin da ya kamata ya yi addu'a ya nema kansa mafita. Abinda zai baka damuwa da takaici lokacin da waɗannan 'yan majalisa biyu suka zo shirin mu da tam kol din nan da suka zo abinda suka faɗa a rahoton nasu ba suka ce wai sun tattara bayanai ne. He noted that the report was the outcome of months of investigation. Wai sun zo sun yi watanni suna bincike a Najeriya including a bipartisan congressional fact-finding trip to Nigeria. Musamman suka ɗibi ƙungiya ko tawaga suka zo Nigeria suka ce hearing with experts sun yi wato saurari maganganu a wajen masana ma'ana sun gana da masana irin wannan shugaban INEC ɗin wanda ya rubuta rahoto muka ce ba masu ba zai mana adalci ba aka ce dole sai shi yana cikin wanda suka bada rahoto ce ana kashe kiristoci a Najeriya kuma gashi nan ya zauna kuma shiru an ce ba za a yi ba duk abin da za ku yi ku yi saboda ai ba ku da gata dama ku musulmi kun isa ne kuna da bakin magana. Ya gana da sun gana da experts abu na farko kenan expert witnesses na biyu consultation with religious leaders sun gana da shugabannin coci-coci na kiristanci sannan meetings with internally displaced persons sun gana da yan gudun hijira and a ƙarshe engagement with senior Nigerian government officials sun gana da jagorori na gwamnatin Najeriya sannan suka bada wannan rahoto akan wannan ne suka fitar da wannan rahoto bayan su zo Najeriya sun yi watanni kamar yadda rahoton yake faɗa saboda haka sun gana da rukunan nan guda hudu ko biyar da aka ambata to a nan ne suka fitar da wannan wato natija ko sakamako. Kar ku manta a 2014 lokacin a ina ga lokacin abin nan Obama, lokacin Obama, lokacin Buhari da aka nemi cewa za a sai makamai a America, kun san dai sun ke sai wa Najeriya makamai sai da aka kai ruwa nan, sun ke sai da abin nan. A ƙarshe ma akwai wani doka da suka yi wai shi Delahi Law, wanda ya tabbatar da insisted that Nigeria was committing human rights abuses, wai ai ana cin zarafin ɗan adam a Najeriya. Kuma abin mamaki, wai cin zarafin ɗan adam ɗin wai in its fight against Boko Haram are responsible for victimizing Boko Haram suspects. Wai gwamnatin Najeriya tana cutar da 'yan Boko Haram, saboda haka ba za a sai mata da makami ba. A ƙarshe, bayan an kai ruwa ranar 2018, gwamnatin Buhari ta ba da kuɗi, aka ce an yarda za a sai mata da 'yan wasu makamai. Amma su ba da kuɗin shekara biyu aka yi tun 2018, ba a ba wa Najeriya makaman ba sai 2020. Sannan aka sa musu ƙangi, aka ce makamai iya ga inda za a yi amfani da su, banda inda ake yaƙi da 'yan ta'adda a zamfara da waye, iya ga inda ake so a yi amfani da su. Wannan duk ya faru kafin wannan a lokacin. Gwamnatin Jonathan, duk wannan na ba ku labari, ya kamata ku rika karanta tarihi da jaridu abin da suke faruwa, don zai sa ku waye kusan abin da yake faruwa. A lokacin Jonathan, gwamnatin Jonathan, Najeriya ta hayo 'yan wanda ake cewa da su 'yan haya na abin nan, mercenaries, 'yan hayar, wato 'yan da ake cewa 'yan tamuran makami, ko me ake cewa masu tallan kansu suna yaƙi, mercenaries wanda suke su mayaka ne, suna sai da kansu din kana so su ma yaƙi. Najeriya ta hayo wasu mayaka a South Africa, mercenaries, 'yan bangan makami da suke sai da kansu, Najeriya ta hayo su, kuma ta kawo su sun yaƙi a nan inda ake yaƙi da abin nan yankin Northeast, can wajen inda ake yaƙi da Boko Haram. Sun yi yaƙi su wa'annan mercenaries, an biya su. Kuma a lokacin, kamar yadda rahoton yake cewa, sun yi nasara ba kaɗan ba, a ɗan iya satistikan da suka yi suna yaƙi, sai da suka ƙwato suka kore wa'annan 'yan tawayen. Yarjejeniyar tana nan, sai da Buhari ya hau mulki, sai America ta yi masa umarni da cewa kar ya soke wannan yarjejeniya da wannan mercenaries. State, in ka shiga Google ka nemi state mercenaries from South Africa da aka hayo daga South Africa suka zo kai yaƙi ga gwamnati, a aka biya su. A ƙarshe, gwamnatin Buhari ba ta yi mu'amala da wannan 'yan mercenaries, 'yan bindigan ba da suke yaƙi. Waye ce a bari? Rahoton ya ce the US government forced Buhari to cancel their contract, a daina mu'amala su. America ce a daina mu'amala da wannan 'yan abin nan. Duk dai kana jin dai America ta ce wannan, kuma ta dawo nan, ita ce dai a can, ita ce a nan. Ta hana makami, ta ce ana uzura 'yan Boko Haram, ana cin zarafi. Kuma ta zo ta ce ana kashe mutane a Najeriya, za ta kawo abin. An ce ki ba da makamin za a yaƙe 'yan, ta ce a'a ba za ta bayar. Kuma ta ce a daina mu'amala da me, da China da Rasha, a daina sayan makami a wajen Rasha, a daina mu'amala ta tsaro. Yan uwana, a wannan shekarar da muka shiga watan January, yanzu muna Fabrairu yau 27. Idan kana bibiyar labarai, an kashe mutane sun kai 1000 a arewacin Najeriya, bal sun fi 1000. Sun fi 1000 in za a bi diddigi a arewacin Najeriya, sun fi 1000 a kashe in za a bi diddigi ɗaya bayan ɗaya duk inda ake kisa. Amma kun taɓa jin wani ya tada hankali an yi kisa? A wannan watan da muke ciki, tun daga farkonsa, mu bar January mu zo wannan, a 3 ga wata ne inda aka kashe mutum wajen 200, aka ce an rasa 150, ko shiga jarida za mu gani, haka aka ce. An ce an kashe 200 su gagawansu, amma 150 ba a san inda suke ba. Hukuma labarai za ku gani a cikin jarida sun ba da labari, 'yan ta'addan a Akwara kenan, wannan local government ɗin Kayema a Akwara, 'yan ta'addan sun shiga garin tun ƙarfe 5 na yamma, suke kashe mutane, suke daudar su, ba su fita ba sai ƙarfe 3 na asuba suka bar garin. Awa 24 suka yi, kuma suka yi cikarin su babu baka, kuma suka tafi lafiya. Suka kashe fiye da mutum 200, yanzu haka ba san inda mutum 150 ke, kage kenan 350 in za ka lissa. A 3 ga watan February, wannan watan da muke ciki, 19 ga February, an kashe mutum 34 a Kebbi State, 34 a cikin azumin nan, an kashe mutum 34, ba a maganar zamfara ba adadin da ake kashewa. A daren 25 Laraba kenan, Ramadan, 7 ga Ramadan, an je masallaci ana tafsiri a nan dai Kebbin, an farwa mutane an kashe mutum 6, ana tafsiri cikin dare bayan isha'i, an kashe mutane. A Adamawa an kashe mutum 17, a dai wannan tsohon wannan watan da muke ciki, a Adamawa an kashe mutum 17 a Madagali. Wannan in za a lissafo wanda aka kashe da can da can da can musulmi, banda a Filato, kun san su Filato rigimar ta da sabuwa, kuma yanzu wai wasu milishiya wai ƴan bindiga ne ƴan kabilar Birim suke tare musulmi kun tuna dai an tare wasu aikwanan nan an kashe mutane adadi a nan Plato kuma adadin suna tarewa bal ma an daina bin hanyar saboda duk musulmi in ya bi zabe shi ake ana kashewa a cikin mota ko kwanan nan an kashe su Fulani sun zo shan mai a gidan mai an far musu an kashe su Fulani makiyaya an haka ake wannan adadin Allah kada ya san abin da ake kashewa duk ba kashe dan adam ba saboda ai ba ke ka aka kashe musulmi aka kashe shi kuma dan adam bane bai da yanci bai da kima America bata ce kala ba ai da ba wannan ta faɗa ba tunda ba cewa ta yi Krista take karewa ta faɗa karara shi ko musulmi Allah shi ke kare shi gadansa Allah ga abin takeici abin da zai sa zuciyarka ta fashe in kana da zuciya kai musulmi ne abin da ya faru yarinyar da aka dauke a walida wanda aka sace ta wani ma'aikacin je sai sace walida yarinya ce ɗan arewa ɗan jigawa aka sace ta ya je mai da ita Krista ya haifar da ita amma labarin shikenan an gaba jiya ko shekaran jiya gwamnati jigawa ya je ya ce ya karbe ta yau da sabon nan in za ku ji labarin jiya da zuwa yau da safe za ku ji lauyan da suka shirya kara ya ce ana tilasta musu cewa su janye kara cewa za ku ji rahoton hirarsa shi wannan lauyan in kun shiga abin nan social media za ku ji DC wata kafar jarida ta hira da shi a wajen shari'a cewa ya yana cewa Kabir Adamu lauyan cewa lalle DC suna matsawa akan cewa a janye shari'a saboda me in ya murne ifanyi ya ce sace yar arewa musulma ai jigawa ya je mai da ita kuma ya zauna da ita abin nan a gidan ma'aikatan DC a Abuja a kwatar yayi mata ciki ya mai da ita Krista amma da iyayenta suka ce a ba su iya face idiot take har kotu ta ce a ba wa iyayenta yarinya sai suka ce a wai tana tsoron an ba iyayenta ita ko za ta yi mata wani abu suka ki sai da aka fara hayaniya shekaran jiya ku dardar suka ba da ita daren laruwa aka ba iyayenta yarinya ya haifar da ita ina yake ba labari me za a yi ba labari in dai musulmi ne to ai kai banza ne a Najeriya baka da kima lokacin da wani dan abin nan cirani ya je bayansa ya taho da wata yarinya ko ta biyo shi kamar yadda rahoto gashi ran karra an sani ita ta biyo shi aka kama shi har wani mai rauni a nan Kano sarki wai yana ya fito yana muzurai kaza kaza a kai shi kotu aka yi ta rigima da barwaje kai ka ce kuma yanzu aka ta gama jami'a Ilorin gwamnatin Bayelsa lokacin Dixon wani gwamna ya ce ai kaza aka take shiga abin nan kan aka fitta ita aka dauki nauyinta ta je sai karatu ta gama digiriyar a jami'a Ilorin saboda yar gata ce amma tunda dan arewa bai da gata musulmi za a ce ta wannan zai fasa maka zuciya in kana da rai ina wakilanmu ina gwamnatinmu ina mutanenmu mu za a ci wa zarafi shikenan ya kawo a banza kuma yanzu an kyale shi shikenan ba za ka ji labarin ba ya wuce lalle musulmi muna bukatar mu yi addu'a a ƙasar nan saboda cin zarafin yayi yawa kuma lalle abin da suke bukata ya kusa saboda alamu cewa sai sun tura ma'ana sun ingiza cewa sai an yi rigima a ƙasar nan su turawan America to me bukatar su dama kowa ya sani yanzu halin da ake ciki a duniya su tarwatsa duniyar shikenan ba mu san me suke so ba to yanzu kai musulmi da duk wannan ɗaya bisa dubun abin da yake faruwa ga musulmi a Najeriya wanda wannan bai kai ɗaya cikin dubun abin da ake ci mana zarafi da shi ba kar ku manta kun kusa da abin nan wai abin nan kungiyar mai ta Allah an sa cikin wanda aka yi musu aka sa musu takunkumi kun kusa kuma shi wai ai yayi shari'a to ai ba shi ya fara ba sai nake a zambara ka bar shari'a ai wannan ya kamata a sa masa ko to Allahu a'lam ko me ya kuma yasa aka tsallako aka bar wanda ibada shari'a ka zo kan kun kusa ce a shi aka yi wa takunkumi dan yayi shari'a alhali ga wanda ya bar shari'a ta duk wannan muna sane to amma ai ba mu da gata ne saboda ba mu da wakilci wanda zai ce ban yadda ba sai da aka fara hayaniya cikin gwamnatin jigawa ya tashi gwamnati ta fitar da abin nan aka ce to a zo a karbi yarinya kararin muna ji muna gani ya sace yarinya kuma ya haifar da ita ya zauna ita a kwatar ma'aikata gidan ma'aikata na wannan abin amma da yake in ya murne Krista ne shi dan gata ne duk abin da ya bai da matsala kuma yanzu ku saurara ku ji shikenan ba dai an ba da ita magana ta wuce an gama da muna da gata ai kamata muga an kai shi kotu irin yadda aka yi yalo aka yi ta tambarwa muga an kai shi an kwato mana yanci yayi abin da ba daidai ba kuma wannan zai nuna mana eh ana adalci to amma yaushe ake adalci a Najeriya wallahi musulmi in ba ku yi addu'a ba wallahi ba ku da kowa sai Allah Allah ne gata ku wallahi musulmi ku tsaya ku yi addu'a wallahi kuma yanzu ya kamata a yi addu'a lokaci yana tafiya wallahi ku zubar da hawaye ku yi tazarruki ga Allah wannan sharrin da ake nufin musulman arewacin Najeriya shi Allah ya yayi mana yi mana magani waɗannan makiya Allah kamar yi musu da kai jinsu in suka yi nasara suka lalata ƙasar nan wallahi malam ba mu san inda za mu rayu wallahi zaka tausaya mana wallahi mu tsaya mu yi addu'a da gaske Allah yayi mana alƙawari zai amsa ni addu'a Najeriya Allah ya tsare mu daga sharrin waɗannan masharanta sannan mu yi addu'a Allah ya bamu shugabanni na ƙware wakilai na ƙware saboda rashin shugabanni ne ake ci mana darasi da muna shugabanni masu kishi wallahi da ba ai mana haka akwai kasashe da kace ba su yadda ba to amma shugabannin mu suna jin duk abin da yake faruwa musamman bangaren musulmi duk zarafin da ake ci mana ba za su yi magana ba su kan suna da baki waɗancan za su fito su ce ba su yadda ba da limaman sanatoci da shugabannin kungiyarsu ta kiristoci da abin nan attajiransu da yan bokonsu da yan siyasa su duk za su ce ba su yadda ba mu kuma mun yi shiru duk abin da aka mana cin zarafi shiru kake ci to ku sani wallahi musulmin Najeriya gatan mu Allah wallahi in muka rike Allah Allah zai mana magana duk wani makiyi duk wani azzalimi wallahi ba za su iya ba kuma yanzu alhamdulillah ai ga rahoton nasu suna ganin bai yi nasara ba har yanzu da kasar tana zaune lafiya alhamdulillah ana rayuwa inda ake rayuwa to wata kila bukatar su bata biya ba sai sun yi wannan abin da suke sun nace sun ce kuma har gobe suna nan akan bakansu me za mu yi mu yi addu'a Allah ya fi karfin su Allah ya fi karfin su Allah ya fi karfin su mu roki Allah Allah ya yi mana maganin su da duk wani maki da duk wani wanda yake nufin nufin mu da sharri Allah ya tsare mai zaunar da mu lafiya Allah ya kare mana kasan mu Allah ya ba mu shugabanni masu kishi wanda za su ce ba mu yadda ba an zalunce mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفنا بحلالك عن حرامي وأغننا بفضلك عما سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.